Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, The Lord FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM a birnin Yamai. Za iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 24 ga watan Agusta shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda kungiyar Ohanaeze ta musanta zargin karban naira biliyan 6.2 don gina rigage a kudu maso gabashin kasar Nigeria. Za ku kuma ku ji cewa a jiya ne kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da na jiha da ta zauna a jihar Kogi ta soke nasarar zaben sanata Dino Malaye mai wakiltar Kogi ta yamma a majalisar dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gidajen yaran Najeriya za su samu garan bawul ɗin da ba a taɓa yi masa ba a baya. Shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata doka da za ta tabbatar da an yi waɗannan canje-canjen a gidajen yaran ƙasar masu fama da cunkoso. Makasudin wannan matakin shine mai da hankali akan koyar da 'yan gidan yaran abubuwa daban-daban don sauya tunaninsu da taimaka musu a lokacin da za su koma a cikin sauran al'umma. Masu gwagwarmayar neman sauye-sauye a gidajen yari sun yaba da dokar da aka sanya wa hannu, ko da yake dai har yanzu ana jefa alamar tambaya akan har zuwa yaushe za a fara aiwatar da matakin. A lokacin da aka kama Clinton Kanu, ana tuhumarsa da laifin kisa a shekarar 1993. Ya kwashe shekaru 13 a gidan yari, yana jiran a yanke mashi hukunci, ya kuma ƙara kwashe wasu shekaru 14 a ɓangaren masu jiran hukuncin kisa a wani gidan yari da ke kudancin Najeriya.
It's horribly bad. It's nothing to write home about. 27 years, all of my youth was spent in prison.
Kanu ya ce gidan yari mummunan wuri ne, kuma ya yi asarar gaba ɗayan shekarun rayuwarsa a matsayin matashi a yanayi mara kyau. A watan Afrilun wannan shekarar ne kotun kolin Najeriya ta wanke Kanu, ta bayyana cewa babu wasu ƙwararan hujjoji da suka tabbatar da cewa ya aikata laifin da ake tuhumarsa da shi. An sako Kanu daga bisani bayan ya kwashe shekaru 27 a gidan yari. Sabuwar dokar dai za ta ba shugabannin hukumomin gidajen yari damar ƙin karɓar fursunoni idan gidan yaran da suke ya riga ya cika. Kusan shekaru 4 kenan 'yan damfara da yawa daga Najeriya da kuma wasu ƙasashen suka sace miliyoyin kuɗaɗe daga hannun jama'a da kamfanoni a Amurka. Suna sanya kuɗaɗen a asusun bankunan wasu 'yan Najeriya su biyu da ke zama a birnin Los Angeles da ke jihar California a nan Amurka. A yayin da damfara ta yanar gizo ke ƙaruwa sosai, wasu 'yan Najeriya su biyu, Valentine Iro da Chukwudi Christognus Igwe, sun yi ƙauren suna a wannan sana'ar, kuma sun yi amfani da laƙanin sunaye daban-daban, ciki har da Iro Enterprise da Chris Kudon. Tsakanin shekarar 2014 da shekarar 2018, Iro da Igwe da wasu 'yan damfarar a ƙasashen waje kusan 80 da suka yi aiki tare suka taimaka wajen kitsa damfara lokuta daban-daban da kuɗin suka kai aƙalla dala miliyan 6. Bayan haka suka kuma yi yunƙurin sata ƙarin dala miliyan 40 daga wasu mutane a ƙasashe fiye da 10, a cewar wasu takardun binciken mashara'antan gwamnatin tarayyar Amurka. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Brandon Biarritz da ke ƙasar Faransa don halartar taron kolin G7, wato taron manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin demokradiyya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi wa Trump da sauran shugabannin ƙasashen da ke halartar taron liyafar marhaban a Fars de Biarritz, wani wurin tarihi a ƙasar da aka gina a tsakiyar ƙarni na 19. Wannan shine karo na biyu da Trump ya ci abinci da shugaba Macron a birnin Biarritz, duk da barazanar da Trump din yayi ta ƙara haraji akan barasa Faransa a jiya jama'a. A lokacin wata liyafar cin abincin rana jim kadan bayan isar Trump Faransa a yau Asabar, shugabannin biyu sun jaddada ƙudiransu na aiki tare a yayin da suka tattauna akan abubuwa da yawa, ciki har da sauyin yanayi da batun Libya da Syria da Koriya ta Arewa da Ukraine da Iran da kuma rashin tsaron da yankin Sahel ke fuskanta. Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami, abin da ke nuni da cewa ta saba alƙawarin da ta yi wa shugaban Amurka Donald Trump na kaucewa gwajin makamai bayan da suka cimmawa wata matsayi akan babban atisayen haɗin gwiwar sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu. Ko da yake Trump ya ce bai dauki gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi a matsayin saba alƙawari ba. Kafin ya tashi daga birnin Washington zuwa taron kolin G7 da aka fara yau a Faransa, shugaban na Amurka ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un baya boye mashi wani abu, ya kuma ce Kim yana son gwajin makamai masu linzami, amma a yarjejeniyar da suka cimma ba su hana gwajin harba makamai masu cin gajeren zango ba. Gwamnatin Japan ce ta sanar da harba makaman da safiyar yau Asabar, 'yan mintoci daga baya kuma rundunar sojan Koriya ta Kudu ta tabbatar da gwajin makaman, tana mai cewa Koriya ta Arewa ta harba makami daga kudancin yankin Hongyong zuwa gabashin gabar tekunta.
Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Namu na yanzu za ku ji cewar kungiyar Ohanaze ta kabilar Igbo ta karyata zargin cewa shugaban kungiyar Chief John Nia Nwobo da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa Senator Ike Ikoramadu sun karbi naira biliyan 6.2 daga fadar shugaban kasa don gina rigagen Fulani a yankin Kudu maso gabashin Nigeria. Daga Enugu ga rahoton da Alfonso Okorege ya aiko mana da shi.
Kungiyar kabilar Igbo ta Ohanaze ndi Igbo ta musanta zargin cewa madugun kungiyar Chief John Nyangudo da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa Senator Ike Ikoramadu sun karbi naira biliyan 6.2 daga fadar shugaban kasa don gina rigagen Fulani a sassa na yankin Kudu maso gabashin Najeriya.
Does Ohanaze have any land that they are in charge? Does Ike Ikoramadu have any land that is separate from his personal land or family land? I think it's laughable. Okay, Ohanaze has been accused of having supported Atiku and Obi-TK. How come all of a sudden we are now hobnobbing with Buhari to have taken money from him in order to give out our land, Oruga? How can we take people's land and give out Oruga?
Barista Uche Achiok Magakaka, Kim Ungyar Kenan Nachewa, Shin Ungyar Ohanaze Tana da wani fili ne da take kula da shi, Shin Ike Ikoramadu yana da wani fili ne in banda nasa ko na ƴan gidansu, wannan ya ban dariya. To har yanzu ana zargin Ohanaze da marawa takarar Atiku da Obi baya a zaben shugaban kasan da ya gabata. Ta yaya za a ce kawai an wayi gari sai gashi muna hulɗa da Buhari har mu karbi kudi daga hannunsa mu bada filayen mu don gina rugage? Ta yaya za mu ɗauki filayen al'umma mu bayar don gina rugage? Gwamnati kaɗai ce za ta iya yin haka, kuma sai ta biya diyya. Saboda haka Ohanaze ba ta da wani filin da za ta bayar, kuma fadar shugaban kasa ta san wannan. Ba yadda za su ba mu kuɗi yayin da sun san ba mu da iko akan wani fili. Ai, akwai yadda yake, kawai so ne ake a ɓata wa Nwodo da ya kwarin madu suna. To ko menene wasu ke cewa game da wannan batun? In ji Mr. Ike Igbokwe. Ya ce yadda suke abubuwa na nuna cewa hakan ya faru, don ban ga dalilin da zai sa ana gaya musu da jima cewa su ɗauki matakin hana gina wata ruga a yankin. amma sai suna wani jan kafa. Saboda haka, idan an zarge su da karbar wani kuɗi, ba zan yi shakka ba. Yayin da Mr. Tony Okoronkwo ya bi sahu da cewa,
"There is no impossibility, Eyotago. Ima wannan rikici ko ego ne ko wannan yo."
Yace ba abin da ba zai yiwu ba. Ka fahimta? Ka san dan uwa na iya sayar da dan uwansa don kuɗi. Ka fahimci abin da nake ga maka? Duk abin da dan Adam yayi, kar ka yi shakka. Gaskiya nake ga maka, saboda komai na iya faruwa. Sai dai a nasa ra'ayin, Dr. Celeste Nwosu na ganin hakan bai faru ba.
I'm saying that I don't think the man was the collector when he gave a directive that the support of PDP.
Yace ina fadin cewa bana tunanin in Nyamodo ya karbi wani abu bayan ya bada umurnin cewa a zabi jam'iyyar PDP. Ba yadda zai iya aikata wannan. Bana tunanin hakan zai yiwu. Na dai nemi ji ta bakin kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu wanda ya bugo min waya da cewa zai kira ni akan batun. Amma kawo ga lokacin turan wannan rahoton. Shiru na ji Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
A gaishe da Alfonso Okoriugwe. Biyo bayan hukuncin da wata kotu ta yanke akan Senator Dino Melaye, 'yan Najeriya na ci gaba da mayar da martani. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
Wannan hukunci ya ja cece-kuce musamman a birnin tarayya Abuja, ganin cewa a nan ne majalisar dokokin ƙasa take gudanar da ayyukanta, kuma shi Senator Dino Melaye sananne ne a birnin tarayya. Da farko ga ra'ayi mai nazari a al'amuran yau da kullun, Muhammad Ishaq Usman.
Wannan abu dai da aka yi wato kusan za a ce ga 'yan ƙasa a ɓangaren kotu za a ga cewa akwai adalci ƙarara don gani ga abin da hujjoji da kotu ta bayyana. A ɗaya ɓangaren kuma dama an san akwai siyasa, babu mamaki idan an ma shi Dino ɗin okil ya takoma baya. To shi Dinon kusan an yi ta mamakin ma yadda aka yi kai labari duk da cewa kin san ɗan siyasa ne da ya yi wato ainihin ƙaurin suna wajen tada ruɗu da kuma wato ainihin banga siyasa. Wato kusan za a ce abu ne da dama 'yan ƙasa ko kuma in ce duk wani tsari na adalci zai iya marhaba da wannan. Domin idan kika duba dalilai da shi lauyan shi Smart Adeni abokin karawar Dinon ya kawo, wato za ki ga dalilai ne ƙwarara da hakan za ta iya sawa dama a soke wannan zaɓe.
Sai ra'ayin tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani.
A gaskiya ni ban ji daɗin wannan magana ta rusa zaben Dino Melaye ba. Dalili naku shine duk ma abin da zaka ɗauki Dino, duk ma kowane irin suna zaka kira shi, ni ina da imani da kuma yadda da cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da suke zama ginshiki da kuma kariya na wannan demokradiyya tamu. Domin waɗansu abubuwan da ake yi a majalisar tarayya, in babu irin su Dino, gaba ɗaya abin zama zai yi kawai a sha a tafi, a biyar yi mane a sha kiɗa. Ni dai kam gaskiya abin bai min daɗi ba, kuma ina fatan zai kama hanya ya tafi appeal court domin in Allah ya taimake mu a warware wannan magana. Amma dai muna da buƙatar irin su Dino a Senate, shine maganar gaskiya.
Akan rarrabewar waɗannan ra'ayoyin yasa na tuntuɓi masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara Ibrahim Umar ko soke zaben Dino Melaye da kuma kira ga hukumar zaɓe ta sake yin wani zaɓen ya bi wani hurumi na shari'a ga amsar da ya bayar.
Sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama na 'yanci na shari'a. Kotu tana da 'yancin za ta yanke hukunci, kai kuma wanda aka yanke ma hukunci kana da dama da in hukuncin bai ma daidai ba, wala Allah ka ɗauka ka ƙara ko kuma ka ɗau wani mataki wanda ya kamata, wato a dakatar da wannan ƙara ko kuma a ɗauka ƙara. Ɗaukaka ƙara ba shine dakatar da zartar da hukunci ba, sai idan ya nemi wannan abin da a turanci ake kira cewa execution, wato a dakatar da aiwatar da umarnin wannan kotu. Idan ya yi wannan guda biyu kuma kotun sun amince da hakan na waɗanda zai ɗauka ƙara a gare su, to sannan ne yake da hurumin. Amma idan kuma bai yi ba, akwai ka'idar lokaci wanda in bai ɗaukaka ba to hukuncin da kotu ta bada ya tabbata haka za a aiwatar hukuma zaɓe za a riga an umarce ta. Amma ba za ta ɗauki mataki ba ita hukumar zaɓe sai idan lauyoyin waɗanda suka shigar da ƙara suka samu nasara sun kai ma hukumar zaɓe kofin shari'a da ya bada wannan hukunci din, to sannan ne za su bukaci aiwatarwa idan har lokacin ya wuce shi kuma bai daga kara ba.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a kotun daukaka kara, ko Dino Melaye zai dawo majalisar dattawa ko Smart Adeyemine zai maye gurbinsa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe da Madina Dauda. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda yanzu agogo a nan na cewa karfe 4 na yamma da minti 45. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saki saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya tafi London don kebantacce ziyarar kwana 10. Yan bindiga sun dauke magajin garin Daura Alhaji Musa Umar. Ga ganau ya uci roman bakan Daura.
Har aka fita da shi babu inda aka kawo dauki a matsayin masarautin ne shine na bi a kafar Daura.
Masanin harkokin siyasa Dr. Abubakar Kadi ya ce zargin handama da ake wa shugabannin kananan hukumi aka hana su kudi kai tsaye, gwamnoni ba su tsira ba.
Kusan za a ce shine kuma abin da su gwamnonin jihohi suke aikatawa.
Daidai shigowar Ramadanun Sheikh Adamu Muhammad Dokoro ya bukaci gujewa masu yada cewa musulunci a zuciya kawai yake. Wannan ya biyo bayan wata zanta da muryar Amurka ta yi da Farfesa Hawwa Ibrahim.
Duk matar da ta hijabi ta bi umurnin Allah, domin Allah ne ya magana karara a cikin suratul Ahzab, yace kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Ba dama wata mata ta zo ta ce wannan ba musulunci bane.
Babban sufetin yan sanda ya sauya commissioner yan sandan Kaduna Ahmed Abdulrahman da na Ali Janga don inganta yaki da barayin mutane. Nasiru da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba Sarkin Baduku a birnin Kadunan Najeriya Alhaji Usman Sani, wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara a makon jiya. Sannan za a ji wasu dattawan kuma a wani yunkuri na jaddada zaman lafiya tsakanin al'ummomin Najeriya. Ga mai martaba Sarkin Baduku.
Mai koyi da yadda kasashen duniya suke gudanar da siyasarsu, kowace kasa da yadda take yi, ba ka cewa yadda wata kasa take dole sai kasar ka ta yi yadda wata kasa take yi. Domin ka lura da kasashen Turai ma kawai wanda suke su suke da ma kungiyar mai ƙarfi a duniya wadda ta da kasashe, za ka cewa irin mulkin da Faransa take yi ba shi Ingila take yi ba, irin mulkin da Ingila take yi ba shi Denmark take yi ba, irin mulkin da Denmark take ba shi Jamus take yi ba, wanda Jamus take ba shi Turkiya take ba, kuma duk suna can suna demokaradiyya, balle kuma uwa uba America. Ba ta yiwuwa ka ce yadda ka ga wata kasa tana yi kai dole duk wanda bai yi yadda waccan kasar take ba kai bai mulki daidai ba. Abin da ya kamata mai mulki ya mai da hankali a kan shi shine kawo ma mutane zaman lafiya, kawo ma mutane kwanciyar hankali, kawo ma mutane samun ma 'ya'yanmu da ilimi da kiwon lafiya da hanyoyi masu kyau da yanayi mai kyau yadda zai sa wata kasa ta yi tunanin cewa ta shigo kasanmu, ko kuma in jiha ce ta shigo jihar shi, ke ba da gudunmawa domin al'ummarsu su azurta su wadata. Domin wannan shi ne muhimmin al'amari ga ɗan siyasa. Amma matsayin ɗan siyasa ya zama mai cewa ku je ku yi kaza, ku je ku guji wani, ku je ku kafa damuwa ne. Na kamata kai da ake sa kai nazari. Shin cikin wanda ku ake cewa ku je ku faɗa ɗin nan akwai 'yan uwanshi na jini? Akwai 'ya'yan shi na cikin shi? Akwai 'ya'yan 'yan uwanshi? Idan babu, to ya kamata ku ba kanku, sa ma kanku aya tambaya. Ku zauna lafiya, ku kyautata zamantakewarku, shi zai sa wani daga waje ya shigo cikin ku. Kuma shi zai kawo kwanciyar hankali da karuwar arziki da tattalin arzikinku da bunƙasa. Ku samu ilimi mai kyau da 'ya'yanku nan gaba su ne za a yi da su. Ku samu kiwon lafiya mai kyau wanda shi ne zai ba ku ƙwarin gwiwa da zamantakewar da za ku iya neman arziki da neman ciyar da iyalinku da za ku ba iyalinku haƙƙinsu. So akwai buƙatuwa ga 'yan Najeriya, musamman 'yan arewacin Najeriya, mai karatun tanasu. Domin yadda kake hangen ɗan wani ɓangare, kai ba za ka iya taɓa gaba ɗan ɓangaren ba. Misali, yanzu duk yadda wani yadda yake daga cikin tsakiyar Najeriya yake wanda muke cewa Middle Z, baya da zai iya tashi ya koma ya ce zai shiga ƙasar Yarbawa su karɓe shi, ko ya shiga cikin ƙasar Inyamurai su karɓe shi, ko ya shiga 'yan kudun kudu su karɓe shi. A'a, duk inda dai yakin nan mu ne da ƴan uwan shi. Mun kuma ya kamata manyan mu ku zama masu adalci, masu aminci tsakankanin mu da sauran abokan zaman mu. A zama masu aminci. Idan mutum ya saka a shugabanci tacewa za ka yi mai adalci, za ka tsare mai haƙƙin shi, za ka tsare jinin shi, za ka tsare dukiyar shi. Ba za ka ci amanar shi ba, ba za ka halaka shi ba, ba za ka kawo abin da zai zama fitina a cikin al'ummar shi ba. So al'amura ne wanda yake ya kamata mu 'yan arewa mu haɗa kan mu. Ba abin da ya haɗa mu, abin da ya haɗa mu 'yan arewa ya haɗa abin da ya raba mu. To duba inda muka fito da inda muke yanzu. Shugabannin mu na da sun haɗa kai sun gina arewa da 'yan kuɗaɗe 'yan kankani. Yanzu kuɗaɗen da wata jiha ƙarama a cikin arewa take samu a cikin shekara ɗaya. In ka ƙididdiga abin da ta samu a shekara ɗaya gaba ɗaya arewa a wancan zamani har lokacin da arewa ta zo ta rushe ta da ban samu wannan dukiyar gaba ɗaya ba. Amma ƙaramar jiha yanzu a cikin arewan ƙarama za ta mallaki dukiyar da arewa gaba ɗaya da ba ta samu ba. Amma sai ka ga babu ci. To wannan shi ya kamata a ce talakawa sun sa ido a kai. Shi ya kamata al'umma su sa ido. Me yasa ake kawo kuɗi billions amma jiha ba ta iya gina kanta? Kanzu jiha ba ta da tattalin arziki wanda zai riƙe al'ummarta, ba ta da tattalin arziki da zai kama mutanen talantarki, ba ta da tattalin arziki da za a masa hanyoyi, ba ta da tattalin arziki da za a kafa masana'antu, ba ta da tattalin arziki da za a kafa manyan makarantu da 'ya'yanmu za su samu ilimi. Waɗannan su ne muhimman abubuwa da ya kamata a ce mun lura da su. A kan ɗan siyasa ba zaƙin baki ba, ba wai mutum ya zo ya dinga muku zaƙin baki ba. Ake duk kuɗin nan da ake kawowa ka jure jiha an lokacin da aka gama mulki dan siyasa ya batta ba komi, kuma kuɗin da aka kawo ɗin nan ba ko kwabo. Alhalin yan siyasa ko kuma an talakawa su lura da wannan su ga menene alfanun wannan mutum ke zauna da su ko rashin alfanun shi, shi ne ya kamata su yi hukunci a kan shi domin tabbatar da neman siyasar da zai gaba. Ko kuma a'a mutanen da kaga ya sake haɗa kai da su mutu a gaba irin shi ne. Domin duk wanda ka gan shi bai gina al'ummar shi ba ya samu damar da zai gina su, ya ba su gina kyau, ya ba su lafiya mai kyau, ya hanyoyi masu kyau, ya kawo wutar lantarki, ya kasa samar da ƙedari. Akwai buƙatuwar a ce an sa ido da hankali da natsuwa.
Yanzu kuma sai wannan rahoto kan shirin tabbatar da jituwa tsakanin ƙabilu da makiyaya da manoma da sauran mabambantan al'ummomin Najeriya. Ga Nasiru Adamu Ilhikaya.
Ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da taruka don wanzar da jituwa tsakanin ƙabilu da yankuna da zummarcin ma nasarar tsayar da zubar da jini ba tare da haƙƙin shari'a ba. Najeriya dai yana da manya da ƙananan ƙabilu da har yanzu zaman gari ɗaya baya hana kowane ɓangare cewa mu ne masu mallakar nan, waɗancan 'yan daɗi ne ya sa suka zauna a gari. Hakan bai rasa nasaba da bambancin al'adu ko son cimma gurin 'yan siyasa. Sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha ya ce duk zaɓaɓɓu ya dace su haɗa kai don kawo salama.
Duk mun tabbatar akan cewa muna da haƙƙin mutane Najeriya. An zaɓi president, mu an kira mu ne mu zo mu taya da aiki. Wajibi ne a garinmu mu tabbatar mun yi aiki ga talakawan ƙasar nan. Ra'ayinsu ne ya kawo ga zaɓenmu, don haka kuma muna da haƙƙi mu tabbatar mun biya musu bukata.
Anthony Oda ɗan ƙabilar Idoma ne daga Benue da ke campaign ɗin zaman tare.
Da za a je wai Fulani sai ce wai TV ya kashe mishi shanu, sai TV ya ce mun ci, sai mu dinga kira TV mun ci da wasa. Dukan kuna ana yin wasa. To Fulani kuma a ga Fulani a mishi wasa, a ce shi mutumin daji. Dama ba Fulani ba ana rena shi na ce mutumin daji bai da gida, ana wasa da shi. Haka muke
da alamu nan gaba a tunaninku za a sake samun zaman lafiya a Benue irin na da?
It's possible domin Fulani na dan nan har yanzu ba suna nan wajen fa. Har yanzu da suka za su je local government headquarters just zona da suka ga lafiya zuwa su koma daji nasu.
Shi ma Tasiu Muhammad Ringim na mara bayani ga kudirin gwamnatin Najeriya na samar da gandun kiwon dabbobi ga makiyaya da raye tattalin arziki da salama.
Babu yadda makiyayi zai rayu ba manomi, babu yadda manomi zai rayu ba makiyayi. Haka kuma tun lokacin da ya kasance Turawa, in ba ku manta ba, a lokacin Turawa an yi stamp ma a ƙasar nan wanda yake stamp ɗin hoton makiyaya ne, cattle ranch stamp. Ba na manta ko kwabo ɗaya ne za ka gani na wanda ake aika wasiƙu da shi. So ka kenan Turawa da suka zo sun tabbatar da cewa akwai wannan abu zaunanne yana cikin tsarin rayuwarmu, ba abin da zai gushe ba. Amma sai kasance mu kuma da aka yafa sai aka yi watsi da lamuran yake kawo tashin hankali. Amma duk mutumin da yake yana da asali ingantacce daga wani gari a Najeriya, mu dai a arewa, zai gaya maka cewa ya san alaka tsakanin manomi da makiyayi. Tun wancan lokacin a yanayin ake alaka na kowace irin sana'a akwai rashin jituwa da kan iya faruwa lokaci-lokaci.
Najeriya dai na da fiye da kabilu 300 da ke bin addinin Musulunci ko Kirista har ma da gargajiya da ma samun waɗanda ba su yarda da samuwar Allah ba da kuma mulkin ƙasar ke gudana bisa tsarin mulkin 1999 da sojoji suka gadar kafin fara wannan demokradiyyar.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaishe da Ibrahim Almasi, yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Sunan kaftan ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Togo Emmanuel Adebayo ya yi ɓatan dabo a jerin 'yan wasan ƙasar da za su buga wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara 2022 da ƙasar Comoros a wata mai zuwa. Adebayo mai shekaru 35 a duniya baya cikin 'yan wasan da kocin ƙasar Claude Leroy ya tsara na farko da za su buga wasan a ranar 6 ga watan Satumba da kuma wasa na biyu a birnin Lome bayan kwanaki huɗu. Ba a bayyana dalili a hukumance ba na ajiye ɗan wasan wanda baya da ƙungiyar da yake taka leda tun sa'ad da ya bar ƙungiyarsa ta Istanbul ta ƙasar Turkiya a kakar wasanni da ta gabata. Haka ma a watan Oktoban da ya gabata ƙasar bata kira Adebayo ba a wasan neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bana. Kafin barin ƙungiyar ta Turkiya, Adebayo ya taka leda a ƙungiyoyin Arsenal da Tottenham da Manchester City da kuma Real Madrid. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool da ke Ingila ta kaddamar da buɗe wata cibiyar horar da ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ƙasa a ƙasar Mauritius. Ƙungiyar ta ce ta yi hakan ne a yankurin samar da ingantacciyar horarwa akan ƙwallon ƙafa ga masoyanta matasa a duk faɗin duniya. An kafa cibiyar ne tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lamuran wasanni da matasa ta ƙasar. An kuma kaddamar da ita ne a gaban idon manyan shugabannin ƙungiyar ta Liverpool da kuma Prime Minister ƙasar ta Mauritius Pravind Jugnauth. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Barcelona ta ƙasar Spain za ta yi yunkuri na ƙarshe domin mallakar tsohon ɗan wasanta Neymar wanda ya koma PSG ta ƙasar Faransa. Barcelona tare da babbar abokiyar adawar ta Real Madrid duk suna buƙace da ɗan wasan, to amma PSG ta fi son cefanar da shi ga Madrid a maimakon tsohuwar ƙungiyarsa. Rahotanni sun bayyana cewa Barcelona ba ta saki kari ba domin ko za ta buɗe sabuwar tattaunawa da PSG a mako mai zuwa kafin rufe kasuwar cefanen 'yan wasa. Ƙungiyar ta shirya bayar da kuɗi haɗi da 'yan wasan ta biyu domin sayen Neymar sakamakon matsalar ƙarancin kuɗi da take fama da shi. Neymar ya bar Barcelona zuwa PSG a shekara ta 2017 akan farashi mafi tsada a duniya na fan miliyan 200. To amma yanzu ya fi son komawa tsohuwar ƙungiyarsa ta Barcelona a daidai sa'ad da PSG ɗin take buƙatar fan miliyan 228 ga duk mai son sayansa. A fagen dambe kuwa an sami cimma daidaito da matsaya akan sake karabkiya tsakanin Anthony Joshua da Andy Ruiz. A yanzu dai an yi matsayar yin dambin wanda aka daɗe ana dakonsa a ƙasar Saudi Arabia ranar 7 ga watan Disamba, watanni 6 bayan da aka karɓewa Joshua kambinsa uku na zakarun ajin masu nauyi na duniya. Ruiz dai bai ji daɗin sharuɗin fafatawar da aka shata ba domin kuwa shi da ɓangaren sa sun so a gauza faɗan ne a ƙasar Amurka. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a tabbato Najeriya.
A gaida Murtala Faruk sanyin na kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice.
Gidajen yaran Najeriya za su samu garan bawul ɗin da ba a taɓa yi masa ba a baya. Shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata doka da za ta tabbatar da an yi waɗannan canje-canjen a gidajen yaran ƙasar masu fama da cunkoso. Maƙasudin wannan matakin shine mai da hankali akan koyar da 'yan gidan yaran abubuwa daban-daban don sauya tunaninsu da taimaka musu a lokacin da za su koma cikin sauran al'umma.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe insha Allah in Allah ya kai mu da a madadin abokanan aiki na Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin, sai Hailu Haley da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Kate Holmes. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.